بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة شهر رمضان في رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 1437. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. Muna karatu cikin Al-Qur'ani mai girma a suratul A'raf. Karatu ne ya gabata mun tsaya aya ta 166. Insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 167 cikin suratul A'raf. Kafin fara karatu da tambayoyin da aka duro, sauran tambayoyin jiya ne ma wannan na farko za a fara da su. Na farko yana cewa malam wai aswaki yana karya azumi, a aswaki baya karya azumi. Yana daga cikin ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a yi aswaki a cikin Ramadan, haka nan wajen Ramadan, haka nan lokacin sallah da lokacin alwala. Duka wannan hadisai sun tabbata, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama shi ma ya ce tambayarsa ita ce, shin malam me hukuncin drama da fina-finan da ake kallo da waɗanda suka shafi addini, kamar su Umar series, kamar irin su The Message da dai sauransu, da ma waɗanda ba su shafi addini ba, wanda ba su shafi addini ba in akwai batsa a ciki bai halatta ba. Waɗanda suka shafi addini kamar a yi tarihin wani babban malami, kamar misali tarihin Imam al-Bukhari, tarihin Imam Muslim, tarihin Imam Ahmad ibn Hanbal, ko tarihin wani sahabi wanda yake ƙara wa mutane ilimi da koyon tarbiyya mai kyau, wannan duka babu laifi insha Allah ta'ala. Duk gaba dai a babin karantarwa ne suke, wallahu ta'ala a'lam. Wannan bayan shi ma ya yi sallama, tambaya ta gaba kenan, ce malam ya yi matsayin ya matsayin jini sakamakon alluran family planning wajen sallah, azumi da sauran ibadu, da jinin istihaba. Wani ya gaura abunan jini sakamakon allura, ko alluran menene ma, idan an yi wa mutum allura sai jini ya fito, babu wani abu sai a goge wannan jinin. Sannan in ya taɓa tuba sai a wanke, in bai taɓa tuba ba ya fitowan wannan jini ba komai ba ne a azumi. Sannan kuma ko rauni ko makamantan haka duka ba komai ba ne. Sannan jinin istihaba, wato jinin ciwo kenan, ba jinin al'ada ba, ciwon nan baya hana azumi, sannan kuma baya hana sallah. Sai dai kawai mai ci za ta nemi magani, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa abuna Fatima bintu Qubaysh da Ummu Atiya da abuna Zainab binti abuna Qubaysh. Duk waɗannan suna daga cikin wanda jinin al'ada ya abuna jinin istihaba ya jarrabe su, Allah ya jarrabe su da jinin istihaba, sai dai za su yi alwala ga kowace sallah. Kina wallahu ta'ala ala. Wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi da addu'a, sannan ya ce tambayarsa ita ce, mutum ne ya samu saɓani da matarsa, suka rabu kuma tana da juna na wata biyu, bayan wata biyar sai ya je ya huce, son ta ya sake dawo masa a ransa, to malam zai iya dawo da matarsa kafin ta haihu? Dukkan saki yadda tsarin musulunci ya tabbata, aka sake mata bisa tsarin addinin musulunci, in ba ta gama idda ba mijinta yana iya dawo da ita. Matuƙar saki guda ɗaya ne ko saki guda biyu, ko saki guda ɗaya ne ko saki guda biyu ya faru a tsakaninsu, da can akwai wani saki ya ƙara saki ta zama biyu, duka wannan akwai kome a cikin sa, don haka in bata gama idda ba zai iya dawo da ita. Haka idan a koyaushe mutum ya saki mata bata gama idda ba zai iya dawo da ita. Haka ya danganta da abu ne yadda daidaiton su yake, da kuma zai dawo da ita ne tsakani da Allah cewa za su iya ci gaba da rayuwa, ko in shi ne da kuskure ko shi ne ba abu ne yake mata ba daidai ba, zai gyara waɗannan abubuwan. In ita ne ma ta tabbata cewa za ta gyara, za su yi rayuwa na tsarin addinin musulunci, to wannan babu ne wallahu ta'ala alam. Amma shi na sai na tambayan ya suke ta da juna, me matsayin saki mace tana da juna a musulunci? Akwai magana akan haka. Sannan kuma idan har an suke din sakin ya su ko bai saguwa, duka wannan akwai bayanan malamai wallahu ta'ala alam. Saboda haka shi wannan ko ba faɗa a nasu riga ba, ina ga zai iya samun malamai haka sai a yi bayani sosai a wallahu ta'ala alam. Da kuma ko kuma waliyan aure waɗanda suke nan aka yi aure ɗin su suka bayar, da waɗanda suka karba, da malamai waɗanda su suka ɗaura auren, su za a samu su yi magana. Maganganu idan suka shafi saki ko suka shafi kisan kai, yawanci faɗansu a nasu riga ba yi da maslaha sosai, saboda bambancin hankali da muke da shi. Wani kawai abun da aka faɗa in ya shafi kisan kai, to sai da wani abu ne mai sauki sakamakon irin fahimtarsa da maganganun da ake yi, sai ya tafi da wani abu a ransa daban, ya ɗauka cewa haka aka faɗa, ko kuma ya fahimci abun a yadda shi ya fahimta, alhali ba haka ake nufi ba. Haka nan ma saki, musamman in abu mai wuyan sha'ani ne a cikin harkar saki, musamman da ni a matsayina na ƙaramin ɗalibi ba na faɗansa a lasu shiga, saboda yawan fahimta ko yawan mutane da suke zaune da abubuwan da ake yadawa har wasu a wuri, za su iya fahimtar abun daban da yadda kai kake faɗa, gwargwadon sanin ka ga nasi, ko kuma ɗaliban ilimi yadda za su fahimce shi daban da yadda gama garin jama'a za su faɗa. Saboda haka irin wannan abubuwa masu ɗan sarƙaƙiya, sai dai a samu malamai kawai a zaure, sai a daidaita kawai a gyara, ba kowa ya ji ba, saboda dama matsala ce wadda ta shafi wa'insu, sai su je su gyara shi a ciki. Wallahu ta'ala alam. Sannan wannan kuma ya ce bayan ya yi sallama, ita ce mace ce kenan take wannan, ce ita ce mijinta Allah ya yi masa rasuwa ya bar ta da yara wanda suke ƙarƙashinta, ce suna ƙarƙashina kamar yadda ta ambata, cinsu da shansu gaba ɗaya a gurinta suke, a gare ni suke, kamar yadda ta ce. Ta ce kuma da wannan azumin ban samu daman wancan azumin kai ban samu daman fidda kai ba, sakamakon rashin abin da zan fitar. To malam, menene matsayin azumina? Wancan azumi ba ta samu daman fidda kai ba, saboda ba ta da abin da za ta iya fitarwa. Wannan babu wani ba game da azuminta, saboda rashi ne. Kajin ba wannan azumin ta kenan ba, wancan azumin ta riga ta rubuta wancan azumin ma da kanta. Amma inda shi kenan, babu komai a kanta. Kawai in mutum bai samu daman abun da zai fitar nafi da kai ba, an amsa wata tambaya makamanciyar wannan a kwanakin nan. Saboda haka kawai ya sauka a kanta, kuma azuminta insha Allah ta'ala yana da wanda yake da shi ne bai fitar ba, shi ne yake da matsala, azuminta yake zama ratayi. Amma wanda ba shi da shi, Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wannan kuma tambaya ta gaba ce, malam, ni ne ina da baffa maharbi, kullum ina binsa dutse, yana nuna min magunguna, kuma muna cirowa, ina zuwa ina sha. Malam, ina ba tsafi ba ne, ba laifi. Maganin ice wannan matukar ice ne, a wani jijiyan ice, a ganyen ice, sassaƙen ice, duk waɗannan babu da cikinsu. Matukar ba wani abu ne wanda ya saba da abun da al'ada take kai ba, ya zama ko akwai tsari ko wani abu, a kawai a ciro ice a yi magani bisa shi fahimtarsa da saninsa ga itatuwa, ya san cewa ice kaza yana maganin kaza, wannan babu da cikin haka. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan baya ya sallama shi ma, ce shin malam, ya halatta mace tana cikin gida ta bi wato sallar jam'i na asham, bai halatta ba, bai dace mace tana cikin gidanta ba ta haɗe da masallaci ba, ba ta fito ta haɗu da mata, kawai misali inda mata suke tsayuwa a sahun baya, ko kuma a gefen inda aka kebe musu daga aka kebe musu daga baya inda wato ta hadu da wa'annan take sallah a cikin masallacin babu halarta tana daga gidanta tana bin jam'i ba bai zama dole a gare ta ba Aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran ummatul mu'minin suna cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ta bin sallar jam'i suna yin sallar su ne nasu na kansu in suna zo kuma suka fito su zo masallaci sannan sai su bi shi sallah wallahu ta'ala alam dan wannan kuma tambayar ita ce Allah bayan addu'a ce tambayar tambaya ta shine ko tambaya ta ita ce shin ya halatta idan mutum zai rubuta wasiya yace ina son in na mutu wane ya mun wanka ko kuma wane ya mun sallah jazakumullahu khair asharwala abuna yace inni uhibbuka illah ahabbaka Allahu alladhi ahabbtana fi wasal usbana wa ta'ala an yajma'ana bil hubbi fi dari karamati ya halatta mutum zai yi wasiya yayi wasiya cewa wane ya masa wanka ko su wane su masa wanka ya halatta mutum kuma zai yi wasiya ya ce wane ya masa sallah bayan ya rasu wannan ya halatta wallahu ta'ala a'lam idan mutum ya riga ya faɗi haka aka ji to in dai ba wannan din ba zai yiwu ba yayi sallah saboda wani uzuri nasa ko baya nan ko wani abu ce bi tantanta a ce an nemo shi a gaya masa wasiyar wannan mamaci din yayi masa sallah wallahu a'lam haka ma wanka din sai dai in ya saba wato sunna ta ci sha'awan misali idan miji ya rasu mata ta wanke shi in mata ta rasu miji ya wanke ta ko wasu abu makamantan haka makusanta su suke wanke mutum abin da makusanta kai su wanke mutum to idan ya zamanto ya wanda yayi wasiya din suna wajen makusanta to sai dai in yana zato ne gare su iya yin wanka din yadda ya dace da sunna su suka fi to wannan in yayi wasiya shikenan sai su zo su wanke shi to haka za a zartar da wannan wasiya ta su gare shi domin duk wasiya da mamaci yake yi wasiya tana faruwa ne dalilin abin da Allah ya kaddara masa ya faɗa ba kowa yake iya yin wasiya ba wallahu a'lam ta karshe bayan yayi addu'a yace tambayar sa ita ce zai iya yiwuwa wanda ba musulmi ba ma'ana yana cikin wani mawuyacin hali zai iya masa addu'a idan wannan wanda ba musulmin ba yana cikin wani mawuyacin hali zai iya masa addu'a Allah ya tsare masa kamar rashin lafiya mai tsanani ko kuma yiwa wanda ba musulmi ba addu'a idan ya samu ci gaba ko karuwa kamar haihuwa zai iya masa addu'a ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin bayahudi yana matsanancin hali na rashin lafiya ya zo yake ya shigo yana yin izinin babansa ya shigo gidan tare da cewa wannan bayahudin matashi ne da shi ake shirya yadda za a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji shi yana ƙara saboda zafin ciwo yana dab da mutuwa ne ma sallallahu alaihi wasallam yana yin izinin babansa aka ba shi dama ya shigo gidan ya zo yana abunan tausaya masa sannan yana ce masa ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai yaron yana kallon babansa yana so ya faɗa kuma yana jin tsoron baban sai baban yace faɗi kawai abin da yake gaya maka sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah kenan sai yana faɗin wannan sai aka zare ransa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillahi alladhi najahu Allah bi minan nas godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsere da shi daga wutar dalilina to kaga wannan ya nuna za a iya zuwa a tausaya mutum in wanda ba mutum ya ba shi da lafiya za in makwabcinka ne na dab wajibi ne ma ka je ka gaishe shi za ka iya zuwa ka nemi izini ka shiga gidansa yaya jiki lafiya da sauki shikenan sai ka bi da wannan dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana cikin mawuyacin hali na yunwa alhali shi ba musulmi bane ya halatta gare ka in kana da hali ka bashi abinci in yana bukatan bashi alhali shi ba musulmi bane ya halatta gare ka zaka iya bashi duka wannan mu'amaloli la yanhaqullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi inna allaha yuhibbul muqsitin wannan nassin alqur'ani ya tabbatar da wannan wallahu ta'ala a'lam daka zamu ci gaba da karatu cikin suratul a'raf mun tsaya aya ta 166 zamu tashi aya ta 167 muna fatan Allah ta mu dace na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى ita wa inta azana rabbuka amma ta musu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake tasheda malamai suka ce an kawo shi ala wazani tafa'ala wato siga na mubalaga wato yake yawan shelanta cewa layab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati wato Allah subhanahu wa ta'ala fa zai tsora musu su Yahudawa da suka ki imani da sakon da aka aika annabi Musa alaihi salam to Allah ya yi ta shelanta cewa in fa ba su dawo hanya ba to Allah zai tsora musu wato mummunan azaba da kaskanci ila yawmil qiyamati wato yasuma abunan la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab. Allah subhanahu wata'ala zai tsora musu wanda zai tsora a kansu wanda zai rinka dandana musu da gana musu mummunan azaba da kaskanci matkar ba su daina sabon Allah suka daina shirka suka dawo suka bi bautan Allah suka dawo suka bi annabin Allah annabin Musa ba to Allah subhanahu wata'ala zai gana musu wato dandano da narko da ta hanyar tsora musu wani wanda zai sallatsa a kansu har zuwa ranar tashin alƙiyama ba za su wuce cikin wannan kaskancin ba. Allah ta inna rabbaka la sari'ul iqabi wannan abin da Allah ya faɗa zai musu ya faru domin tun a zamanin annabi Musa alaihi salam Allah ya ɗora musu haraji ya ɗora musu jizya annabi Musa ya sanar musu farkon wanda aka fara ɗorawa haraji a doron ƙasa su ne Yahudawa sannan bayansu akwai abin dauloli kamar daular Yunaniyun da abunan kashidaniyun dukansu da kaldaniyun dukansu waɗannan dauloli ne bayan Yunaniyun sun tsora musu abunan jizya da haraji bayan sun shude Yahuda suka sake samun kansu ƙarƙashin wata daula ita wacce take tsora musu haka nan suka yi tafiya har suka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam banu kainuka banu ƙuraiza da makamantansu sun suka fada ƙarƙashin wato kaskanci ba za su bushe suna ƙarƙashin kaskanci ba sai in musulmai sun sake koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zafi burgewa ta hanyar Yahudawa to nan kuma sai Yahudawan su zama su ne da gari duran da kaga Yahudawa su ke fada aji a duniya to ka bincika musulmai za ka samu sun sake hanyar Allah sun sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma muddin musulmai suka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Yahudawa kullum cikin kaskanci domin Allah ya tabbatar layab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati may yasumuhum su'al azab. Allah ta inna rabbaka la sari'ul iqab lalle Allah mahaliccinka la sari'ul iqab tabbas ne gaggawan hukuma ne wa innahu laghafurur rahim kuma lalle shi Allah laghafurun tabbas ne gafara ne rahimun mai jin kai. Malamai suka ce wannan shine aljamu bainal khawfi war raja Allah subhanahu wataala ya hada tsakanin wato da yace inna rabbaka la sari'ul iqab lalle Allah tabbal mai gaggawan hukuma ne wannan zai razana mutane sosai gaba sai ba su sauki kuma sai ce wa innahu laghafurur rahim wannan sai kawo sauki bayan da ya kawo abu da kwana ana son mutane kullun su kasance in ka tuno Allah cewa ghafurur rahim ne ka tuna kuma sari'ul iqabi to ka sai ka daina saba masa in kana sabon Allah ko kuma kai sabon Allah sai ka tuno ka tuba kana neman gafarar Allah to kar ka cire tsammani daga gafarar Allah kar ka cire tsammani daga rahamar Allah domin Allah la ghafurur rahim ne amma ko kar ka rena Allah ka zama kana saba masa kana yin abin da kaga dama kana yin shirme da kaga dama take kuma a lokaci guda kana tsammanin wai a domin Allah la ghafurur rahim ne a dole ka tuno kuma lalle shi kuma shine lasari'ul iqab don kullum mu'mini bainal khawfi war raja yana tino cewa Allah zai iya azabtar da shi yana tino cewa kuma Allah zai iya masa rahama don haka in yayi mai kyau sai ya ji daɗi in yayi mummuna sai ya razana to haka ake son mumini ya kasance Allah ta mu dace na'am.
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qatta'nahum fil ardi umama sai muka rarraba banu Isra'ila Yahudawa fil ardi a cikin kasa umaman suka zama al'ummomi daban-daban minhum as-salihuna daga cikin su akwai mutanen kwarai daga cikin banu Isra'ila daga cikin Yahudawa tashin malamai suka ce na kwarai daga cikin su sai Allah Musa alaihi salam Allah ya umarce su aka bude musu hanya suka fita ta kasa suka koma bayan Baitul Maqdis sai zama garin su a can suke suna nan zaune suna ci gaba da bautar Allah wannan wasu riwaya wanda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata cewa malamai sun ambata sannan akwai kuma as-salihun wanda sun rayu a cikin al'umma amma suna nan a aiki na kwarai wancan Allah ya ware su a bisa riwayan cewa Allah ya ware su sun fita gefe shine a don su rabu da mutanen banza waɗanda suke sabon Allah su samu damar bautar Allah domin yawanci idan barna ta yi barna in mutane suna cikin mutane masu yawan barna to ƙarshenta mutum shi ma sai zai fada cikin barna idan barna ta yi yawa masu barna suka fi yawa to tun kana cewa a daina kaza ko kuma kana ganin kaza ba kyau ne mutum yana ganin kaza ba kyau ne har shi ma saboda yawan jama'a masu yi har shi ma wata bai sani ba sai dan taba rabin wannan abu wata sai zai taba shi gaba daya to in barna ta yi yawa to sai mutane su kirki sai su ware bikinsu sai su koma gefe su ta daga cikin mutane masu barna ko kuma a tsaya da wa'azi wani ta yi wa'azi ayi wa'azi ayi wa'azi sai barna ta zamanto ta ki rabuwa sai yan kadilan daga cikin mutane to mafi sauki shine su ware kansu sai su koma gefe su gaba da bautar Allah to wannan sashin malamai suka ce haka suka yi wa innan Yahudawa salihai aka ware musu hanya suka fita ta kasa ba tare da kowa ya sani ba sai suka fito can doron kasa sai zama garin su yana wajen inda aka sani sai suka zama kawai salihan bayi sai bautar Allah suke wasu malamai suka ce suka rayu cikin al'umma amma suka zamanto mutanen kwarai ne su tare da cewa al'umma barna ta yi yawa a cikinta amma bai sa sun fasa ba bai sa sun ja da baya ba suka ci gaba da bautar Allah suka rike hanyar kwarai don haka Allah yake yaba su Allah ya muka raba su al'umma daban-daban minhum as-salihuna daga cikin su akwai mutanen kwarai masu bautar Allah yadda ya dace masu bin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo annabi Musa alaihi salam da aka aika musu sa'annan haka nan har ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da aiki na kwarai wa minhum duna zalik Allah ya daga cikin su kuma akwai wadanda ina su ko ba mutanen kwarai bane sai suka zaɓi barna suka zaɓi sakon Allah suka zaɓi shirka da wani abun da ba daidai ba Allah ce wa balawnahum muka darrabe su bil hasanati was sayiat da dadi da muni wani sa'i cikin wadata wani sa'i cikin koshi wani sa'i cikin abun walwala wani sa'i cikin kudi wani sa'i cikin duk abun da mutum yake so shine al hasanat was sayiat wa wani sa'i cikin wahala wani sa'i cikin yunwa wani sa'i cikin firgici cikin fargaba razana da sauransu shine wa balawnahum bil hasanati was sayiat muka darrabe su wani sa'i da dadi wani sa'i da ba dadi la'allahum yarji'un ko hakan zai sa su dawo ga tafarkin Allah to haka nan aka rinka rayuwa har ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna Allah ta fakhalafa min ba'dihim khalfun sai masu mayewa suka maye bayansu. In an ce khalfun da ɗauri a kan lamu, to masu mayewa daga cikin zuriya, da masu mayewa daga cikin zuriya. Amma aka ce khalafun da fata a kan lamu ne masu mayewa daga cikin zuriya da waɗanda ba zuriya ba. Za ka samu masu mayewa a mulki, wasu sun maye suwa ne a mulki, sawa'an daga zuriyansu ne suka gaje su ko kuma daga zuriyansu ba. Ta ce fa khalafa hum khalafun. In an ce khalafun, sai za ka cewa salafan wa khalafan, salafan wa khalafan. In an yi wa lamun fataha, to ana nufin masu mayewa ko daga zuriyar mutum ko daga ba zuriyarsa ba. Amma in aka ce khalfun aka yi wa lamun ɗauri, to kawai waɗanda suka zama zalla daga zuriya. To daga zuriyan waɗannan sai aka samu masu mayewa suka maye su, suka rinka ci gaba da aiki bayan waɗancan sun jure, waɗannan su biyo, waɗannan su wuce, generation bayan generation haka aka yi ta yi, suna wucewa shi ne abuna, amma tsatso bayan tsatso haka suka yi ta tafiya. Idan wannan abuna alƙarni ya wuce, sai wani ƙarni ya taso. Zuriyan waɗannan dai su suke gadan waɗannan, waɗannan su suke gadan waɗannan. Daga baya Allah ce wari turki ta ba, suka gaji littafi, suka gaji karatu, suka gaji ilimi. Wannan fassarar aya ta dace a ce an karanta ta kai tsaye daga abinda Al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito daga maganar tabi'ai mufassirai, saboda haka abun ya ba da abunan girgizawa gaskiya. Lokacin da yawanci mutum ke karantawa tun kwanakin baya muna karanta wannan gurin, yana ba mu abunan shesa, sai nake sha'awan kawai karanta shi kai tsaye da abunda malamai suka fassara wannan ayan da shi, tare da cewa yawanci duk fassarar da muke yi a nan mukan kawo ne daga abunda yawanci Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambata, ko kuma abunda aka ambata a tafsirin Ibn Jarir Tabari. Amma yawanci akan samu Al-Hafiz Ibn Kathir ne ma ya ambace, to sai mu ce yawan ambatonsa, sai kaɗan daga cikin na baya-baya abunda Imam Shawkani ya ambata a cikin tafsirinsa na Fathul Qadir. Amma wannan wajen fassara wannan aya, muna so mu fassara yadda aka rubuta shi a cikin tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, da ya ce minhum as-salikuna wa minhum duna zalik, ai fihim as-salik wa ghayru zalik, wato cikin su akwai na kwarai da wanda ba na kwarai ba, kamar yadda aka karanta ayan baya kenan. Abuna ka kaulin jin, kamar yadda aljanu suka faɗa cikin suratul jin, wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna qara'ika qidada. Allah ce wa balawnahum ay iktabarnahum mun jarrabis bil hasanati wa sayyi'at ay bil raqa wa shidda, shine dadi da rashin dadi kamar yadda aka fassara da su, war ragabati war rahaba da tsoro da firgita da kuma jin dadi, wani sai da wal atiya wal bala, wani sai da jarrabawa, wani sai da zaman lafiya, wani sai da kuma tashin hankali da firgici, la'allahum yarji'un. To sai ya ce thumma qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adala, yace al-aya zuwa karshen aya, yace yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi fa khalafa min ba'di dhalika al-jili, sai bayan wannan generation din fa khalafa, sai wani jilin kuma ya mai, alladhina fihim as-salih wa talih, wanda su ma cikin su akwai mutanen kwarai, akwai mutanen da ba na kwarai ba. Khalqun akhar, wato wani mayewa na daban, wasu jama'a suka maye daban, la khayra fihim fa khalafa min ba'di, abuna yaqulu ta'ala fa khalafa min ba'di dhalika al-jili alladhina fihim as-salih wa talih khalqun akhar, ko khalqun akhar, wato bayan wancan jili wanda cikin sa akwai na kwarai da wanda ba na kwarai ba, to sai wasu kuma suka maye su, bayan wancan suka wuce, minhum salihun wa minhum duna zalik, inna bayan sun wuce sai wasu suka maye su, waɗanda suka maye su innan la khayra fihim, babu alkhairi game da su. Inji Al-Hafiz Ibn Kathir yace wa qad waritu dirasatul kitab, haqiqa sun gaji karatun littafin da Allah ya saukar, wa huwa at-taura, shine at-taura. Wa qala mujahid, imam mujahid rahimahullah ta'ala daga cikin mufassirai tabi'ai yace humun nasara, sune nasara. Ya sake cewa kuma shi mujahid din, wa qad yakunu a'ammu min dhalik, yace a zai iya huce haka ba, ba wai nasara kawai ba, har al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'khuduna 'arada hadha al-adana, suna karban dan abun da ya bijiro na abun duniya, ai
ya'taguna an babalil haqqi, bi ma'ana suna kauda kai daga watsa gaskiya, daga fadan gaskiya, wa nashrihi, da yaɗa gaskiya, bi ardil hayatid dunya, saboda dan abun duniya da yazo musu na abun da za su samu na rayuwar duniya. Wa yusawwifuna anfusahum, sai su rinka cewa kanmu in Allah ya dare da sannu dai, in Allah ya dare da sannu dai, wa ya'iduna, suna yi wa rayukansu alƙawura bi tawbati, cewa Allah zai yafe mana, haba ba sai an damu ba, Allah zai yafe mana. Sai su karbi dan abun duniya, sai su yi fadan gaskiya, sai su yi hada gaskiya, sai Allah zai yafe mana, ba damuwa, haba Allah mai gafara ne, zai yafe mana. In ji Imam Mujahid, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito. Wa kullama lahalahu mithlu al-awwal, ko yaushe idan dan abun duniya ya sake zuwa ya wulga a gabansu irin yanda ya wuce da a baya, waka ubi sai su kara fadawa ciki, kuma sai su sake cewa Allah zai yafe mana, Allah zai yafe mana. Wa li hadha qala, saboda haka Allah subhanahu wataala yace, wa in yatihim aradun mithluhu ya'khudhu, idan wani abu ya sake zuwa musu na abun duniya bayan wanda ya wuce da suka karba, nan ma ya'khudhu, sai su sake karba. Wa kama qala Sa'id ibn Jubayr, kamar yadda Sa'id ibn Jubayr daga cikin tabi'ai dalibin Abdullah ibn Abbas rahimahullahu ta'ala yace, ya'maluna dhanba, sai su rinka aikata zunubi, thumma yastaghfiruna Allah minhu, sannan sai su nemi gafaran Allah daga wannan zunubin, wa ya'tarifuna lillahi, suna furuci wa Allah, suna ikirari da zunubin su, cewa yanzu kam sun tuba, ba za su sake yi ba. Fa in arada zalika azzam, idan wannan zunubin ya sake zuwa inda akwai abun duniya a ciki, akhadhu, sai su sake karba, sai su sake sabawa Allah inda akwai abun duniya, sai su sake karba. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala yace, shi ma babban dalibin Abdullah ibn Abbas yace, fi kaulihi ta'ala, cikin ma'anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala, ya'khuduna arada hadha al-ajla, suna karban wani abu na rayuwar duniya, na dan abun fadayin duniya. Yace abun da yake nufi wannan, qala yace, la yashrufu lahum shay'un min ad-dunya illa akhadhuhu halalan kana aw haraman, babu wani abu na wani dan abun rayuwar duniya ko kuɗin duniya da zai wulga gabansu face sai sun karba, su boye gaskiya, su yi shiru tare da cewa suna da ilimi, sun gaji littafi, sai sun, in dai ya wulga gabansu sai sun karba, ba sa damuwa halal ne ko kuma haramun, wannan ba damuwa ba ce. Wa yatamannawna al-maghfirata, bayan sun karba kuma sai su rinka cewa haba Allah zai mana gafara, Allah zai mana gafara. Wa yaquluna sayughfaru lana, sai su rinka cewa Allah zai mana gafara, za a gafarta mana. Wa in yati ma'aradun mithluhu ya'khudhu, nan gaba kuma in an wuce wannan, in wani abu ya sake zuwa kuma sai sake karba. Wa qala Qatada, Qatada shi kuma daga cikin shi ma manyan tabi'ai mufassirai, shi kuma yace, fil aya, cikin ma'anar wannan aya yace, ai wallahi, yace ai wallahi, la khalaqu su'in, wallahi in kana neman munanan mamaya su ne waɗanda suka maye, waɗanda suke sari hambayi, suka gaji littafi, suka yi ilimi, amma dai gashi nan suna karban abun duniya. Yace wallahi la khalaqu su'in, wannan su ne miyagun mamaya. Yace waritul kitaba, sun gaji littafi, sun gaji ilimi, sun gaji abunda annabawa suka bari, ba'da anbiya'ihim, bayan annabawansu, wa rusulihim, da manzanninsu, awrasahumullahu, Allah ya gadar musu da littafi, suka san ilimi, suka gaji littafi, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gadar musu abuna littafi, bayan manzanni da annabawa. Wa ahida ilayhim, Allah ya yi musu alkawari cewa su rike su yi aiki da shi, amma sai gashi nan, wa qala Allahu ta'ala fi ayatin ukhra, fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata, yace yadda suka tozartar da ilimi, haka Allah ya bada labari, wasu sun gaji annabawa, sun gaji manzanni, amma sai suka tozartar da sallah, to daidai suke tafiya. In ji Imam Qatada, yace sannan al-aya, yace zuwa karshen aya, qala, sai sake cewa shi Qatada kenan, ya kuduna arada hadha al-adna, suna karban dan abun da yazo musu na fadayin abun duniya. Wa yaquluna sayughfaru lana, suna cewa a za a gafarta mana, ba wani damuwa. Yace tamannau ala llahi al-amani, sai suka rinka nemo, suka rinka burace na ƙarya, da burace na sha'awan duniya. Wa ghurratan, da rudani, ya gacharruna biha, suna ta ruwa da shi cewa Allah zai gafarta mana, Allah zai gafarta mana, suna karban abun duniya. Wa in yati mu'aradun mithluhu ya'khudhu, ha yanzu idan suka wuce daga wancan wanda ya wuce, in aka sake wani yanayi kuma, wani abun duniya ya sake zuwa, ya'khudhu, sai su sake karba. Yace la yusdiluhum shay'un an shay'in, babu wani abu da yake shagaltar da su gabarin karban haramun gabarin karban irin wannan abu wala yanhahum shay'un an zalika babu wani abu na ayan alqur'ani ko na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shagaltar da su gabarin karban haram kullun ko sun san wannan suna da wannan sai sun karba kullama haffalahum shay'un duk lokacin da aka ce wani abun duniya ya zo ya hulga a gaban su minan duniya na abun duniya akaluhu sai su karba su ci la yubaluna ba sa damuwa halalan kana au haraman halal ne wannan abun ko haramun ba sa damuwa yace wa qala suddi imamu suddi kuma yace qauluhu fadin Allah subhanahu wata'ala fa kharafa min ba'dihim khalqun sai wani wato mamaya suka maye bayan wa'incan mutanen kwarai din da mutanen banza su muje ila kauli har zuwa fadin Allah subhanahu wata'ala wa darasu ma fi yace ma'anan wannan imamu suddi qala yace kanat banu isra'ila banu isra'ila sun kasance la yataqabuna qadiyan ba sa sanya alqali a duk lokacin da aka zabi alqali aka ce wannan shine alqali yayin hukunci tsakanin mutane to ba za a taba zaban sa ba illar ta shafa ce ya karbi rashawa face ya karbi cin hanci fil hukumi a cikin hukunci wa inna khiyaruhu istama'u lokacin da cin hanci yayi yawa duk wanda aka zaba ko aka bashi matsayi ko aka bashi alƙalanci to sai ya karbi cin hanci to sai manyan zababbun mutane kwarai da suka halu suka ce kai a zauna a duba wannan al'amari da suka zauna suka tattauna fa akaza ba'dhum ala ba'dhin al-uhud sai sashin suka karbi alƙawari akan sashi aka taru aka ce ya za a yi a gyara wannan matsala daga da cewa su ayi alƙawari Allah ya fa'alu wa la yartashu har abada ba za su sake cin rashawa ba ba za su sake irin wancan aikin ba duk wanda aka zaba aka bashi matsayi ko aka zaba aka bashi alƙalanci bashi ba cin hanci bashi ba karban dukiyar haramun فجعل الرجل منه اذا استقضى اذا استقضى ارتشى جد sun yi wannan alƙawari amma sai aka wayi gari za a samu mutum daga cikin su duk lokacin da aka bashi matsayi ina irtasha sai koma yana karban cin hanci da rashawa sai manta wancan alƙawarin da yi zai zo ya rantsa da alƙur'ani cewa zai magana da gaskiya zai hukunci da gaskiya amma in dai cin hanci ya zo sai zalunci bayan Allah ya cin hanci wannan yayi nisa a cikin banu Isra'ila aka ce idan aka samu mutum yayi haka fa yuqalu lahu ma sha'anuka sai a ce masa me yasa kai haka tartashi fil hukm yanzu ka rinka karban rashawa ka rinka karban cin hanci bayan kai aka zaba kai kaza kai aka sa ka zama alƙali kai aka zaba me hukunci akan mutane kuma ka zo ka karbi cin hanci fa yaqulu sai ce sai ku faru ne idan gafarta mu kaga wannan shine abin da aka wayi gari ko da ke muna zuwa kan sa sai ce sai ku faru ne za a gafarta mu فتطعن عليه البقيه الاخرون سوران سيسكا الله يسيني مكا موكن بمو جي دادي با ابوند كاي مانا بي ديدي با ازا كا كا زما كاي ني واني اما كا زما كا كربي تشين هانجي كا كربي كودين الومه كا دنه كودي كذا كا دنه كذا كودي كذا كاي بمو جي دادي با sauran daga cikin banu Isra'ila sai su rinka sukan sa suna tsine masa fi ma sana a cikin abun da ya aikata sai za ma ta idan ya rasu aunu sai ko kuma aka kokkobo shi aka zaki wani ya maye gurin sa shi ma idan aka bashi wato ila makanu aka sanya shi a gurin wancan aka kokkobe wancan ya zo bashi aka zaba ba aka sa wani a madadin sa daga cikin wanda ake ganin zai abun kirki mimman kana yaqalu alaihi wanda da shi ma hadashi ake zagin wancan din in shi aka nada da shi ake zagin wanda ya cin hanci ba shi ko yanzu sai nada wanda zo kansa aka nada to shi ma idan aka zo sai faru da su fayarta shi shi ma sai ya ci hanci in ya samu wannan matsayi shi ma sai ya ci hanci wa yaqulu yace wa in yati al-akharuna ardud dunya idan wani abu yazo na wa in yati al-akharina kai ardud dunya idan wani dan abun duniya yazo wa sauran wanda su ma da suke zargin wani akan yaci hanci to su ma fa ya kudu sai su karba قال الله تعالى في الله سبحانه وتعالى يجي ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ويشن الله به القوري ده سوبا تشيوا كسوبا إيواني أبو فاتشي غزقيا غميدة الله ميسا سكير كربان تنجي ميسا قلين ده با حلال با با أغاني حلال نيكو حرام با إن يزو أكي كربا با سوني وان ده الله يباسو لتابي با يباسو إلي من لتابي مي يفعلو ده سوبا تسي malamai suka ce a kun manta ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku bibiyi sawu irin aikin da suka yi nan kuma za ku yi shi al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda banu Isra'ila suka yi wajen cin hanci da irin wannan ruda ne to kuma za ku yi shi shine Allah subhanahu wa ta'ala abuna al-aya yace zuwa karshen aya yaqulu ta'ala munkiran alayhim fi sanihim hadha ma ma akaza alayhim min al-mithaq Allah subhanahu wa ta'ala yana kyaman abinda suka aikata irin wannan aiki nasu tare da irin alƙawarin da yake da su cewa lai bayyinunnal haqqa lin-nasi za su bayyana gaskiya ga mutane wala yaktumunahu ba za su koye ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idha akhadha Allahu mithaq alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وقال ابن جريج كما يسي عن ابن عباس دكا عبد الله بن عباس وجن فسر وانا آية ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق شن الله بيريكي على كوريبا شن بأي على كوريبا سوبا تيوا بيكمات سوبا إكومي با إندي الله يباس إلمي بيكمات سوبا إكومي با دون أكن أبن دونيا هاتي قتيا سكي أبن دونيا سكي حرام سكي أبن دونيا شن الله بيريكي وانا على كوريبا سوبا شن عبد الله بن عباس يتي قال تيتي فيما يتمنون على الله من غفران ذنوبهم cikin abin da suke buri a gurin Allah min gufrani dhunubihim na gafarar dhunubin su allati la yazaluna ya'uduna fiha wadda ba ta gushewa suna komawa cikin zunubi in abun duniya yanzu suka karba sai sai Allah zai gafarta mana sannan in abun ya wuce suka zo suna cewa Allah zai gafarta musu in wani ko ya sake zuwa sai su sake karba ba tare da tunanin halal ne ko haram ba yace wala yatubuna minha ko ba sa tuba daga wannan in sun karba shi kenan sai su wuce wa qawluhu ta'ala wad-darul akhiratu khayrun lil ladina yattaqun afala ta'qilun fadin Allah subhanahu wa ta'ala gidan lahira shi yafi ga wadanda suke taka tsantsan a duniya in abu yazo sai sun bincika halal ne ko haram in haram ne su bari shine yattaquna suke taka tsantsan sai Allah ya ce afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba anan sai ta yurazibuhum fi jazili thawabi Allah yana fadaitar da su cikin wato ladan sa ne tsoka wai yuhazzihum min wabil iqabi yana kuma razanar da su daga mummunan hukubar sa Allah yana fadaitar da su daga su samu su yi aikin da za su samu lada mai tsoka yana kuma razanar da su daga mummunan hukuba ta Allah subhanahu wataala ai Allah yana cewa wa thawabi wa ma indi khairul liman ittaqal maharima lada da yake gurina da abunda na tada da a gurina wannan shi yafi alkhairi liman ittaqal maharima ga wanda ya taka tsantsan ya ji tsoron haramun dukiya ta haramun duk halin da ake ciki duk yadda ake ciki kar ka yadda kai mu'amala da haramun ka ji tsoron Allah abunda Allah ya tana da na lada da abunda ya tana da na aljanna wallahi shi yafi alkhairi akan miliyoyin kudi da za su zo in dai na haramun ka ji tsoron haramun dukan mu ji tsoron haramun kowa ya taka tsantsan da abun da za a rinka rabawa in dai na haramun ne wallahi kar mutum ya karba ya jira abun da zai samu a gurin Allah ya jira abun da zai samu na lada a gurin Allah ya jira abun da zai samu na wato aljanna a gurin Allah subhanahu wataala kaga wannan fassara malamai ne magabata suka yi kuma ya faru ne daga banu Isra'ila amma Allah sallallahu alaihi wasallam yayi labarin cewa zai faru ga al'ummar sa saboda al'ummar za su bibi kawun banu Isra'ila cikin aiki wajibi ne mu ji tsoron Allah kar a rika kawo wasu dukiyoyi haka kawai ba a san ta yaya suke ba a ta yaya abubuwa suke ba a rinka ci musamman in zaɓuɓɓuka sun zo a wannan ƙasar tamu duk lokacin da aka ce za a yi zaɓe da waɗanda suke kan mulki suna so su yi takara su sake zartewa da waɗanda su ko suke abu na opposition wato suna so su kara da waɗancan su ba a kan mulki suke ba a gefe suke suna so su shiga yawanci za ka ga ana raba kuɗi in mutum ya bada kuɗi alhali takara yake wannan kuɗin cin hanci ne koda yana kan mulki koda yana ƙasa yana so ya shiga ko kuma yana kan mulki yana so ya zarce mafi muni kuma in wanda yake kan mulki ne ɗaiɗaiku ne suke iya ɗauko kuɗin aljibinsu su raba yawanci in dai mutum akan mulki yake in zai ɗebo kuɗi kuɗin talakawa yake ɗebowa a raba shine ya zama na kamfen to kaga haramun kan haramun kenan na farko koda kuɗin aljibin zai ɗauko a lokacin da yake takara wannan cin hanci ne haramun ne balle kuma in kudin talakawa ne asalin sa dama haramun ne sannan kuma aka kawo shi a matsayin cin hanci dama kudin haramun ne kuma yazo kudin cin hanci wajibi ne a yi takatsantsan a daina karban dukiya don mai ana ganin cewa za a ji daɗi in an karba a jira abin da Allah ya tanada wa mutane na aljanna da lada ka kame hannunka in ba a kawo ba dama ka huta in an kawo ka shiga cikin bala'i ran da aka ce an yi sallama a gidanka ana kawo ma kuɗi to ranar ba wanda ya kai ka shiga bala'i in ka karba bala'i in ka bari bala'i domin wanda suka kawo ma in baka karba ba su suna ganin ba ka yi da su ne alhali ba haka ba ne lalle ne ku sani cewa kuɗaɗe ku mai da hankali da su ka dogara in ma dako kake yi ka samu abin da za ka ci in ma dako kake yi ka samu abin da za ka yi kira ka haƙura da wannan akan miliyoyin kuɗi na haram don haka ya ku bayin Allah ku sani cewa muna cikin zamani da rayuwa ta bala'i da annoba da fitina lalle ne irin waɗannan kuɗaɗe wallahi haramun karɓansu keta gonan Allah ne karɓansu ketare iyaka ne a gurin Allah subhanahu wataala rena abun gurin Allah ne mu karɓi abun da yake gurin hannun mutane in zaka so mutum ka so shi domin Allah kawai ka je ka zabe shi in kana so ka zabe shi domin Allah wataƙila kana masa zato zai yi wa addinin Allah aiki ko kana masa zato zai yi adalci ko kana masa zato zai yi aikin Allah ba tare da ya baka kowowa ba tare da ka karɓi kuɗinsa ba in ka karɓi kuɗi ko ka zabe shi ko baka zabe shi ba in baka zabe shi ba ka karɓi kuɗinsa ka yaudare shi ka karɓi cin hanci in kuɗin ba na halal bane duk da kai aka karɓa ku ji tsoron Allah dukan mu tsoron Allah akan wannan harka lalle ne wajibi ne a faɗa domin ba mu wuce faɗa ba malamai magabata ne cikin su akwai tabi'ai cikin su akwai sahabbai mun karanta bayanin Abdullahi ibn Abbas mun karanta bayanin Sa'id ibn Jubair daga cikin manyan tabi'ai mufassirai mun karanta bayanin Qatada daga Ibn Du'amah as-Sadusi manyan tabi'ai masu tafsiri manyan tabi'ai huffaz na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta bayanin Mujahid ibn Jabr manyan Mujahid ibn Jabr in kana jin sa a bayanin tafsiri ya karanta tafsiri a gaban Abdullahi ibn Abbas sai da yayi gari ya karanta Qur'ani daga Alhamdulillahi Rabbil Alamin zuwa minal jinnati wan nas yana karantawa Abdullahi ibn Abbas yana fassarawa sai da haka sau 30 sau uku kuma sai da ya haka tun daga Alhamdulillahi Rabbil Alamin kowace kalma ta Alqur'ani sai ya tambayi Abdullahi ibn Abbas me ye dalilin saukanta a ina ta sauka me ye ma'ananta a luga me ye ma'ananta a ijazin Qur'ani me ye ma'ananta a ulumul Qur'an me ye ma'ananta a umumi me ye ma'ananta a khususi me ye ma'ananta a itlaqi me ye ma'ananta a taqayyidi me ye ma'ananta mutashabihi ne ko muhkam ne ko menene duk sai da ya wannan kuma sai da ya haka sau uku daga farkon Qur'ani zuwa ƙarshen Qur'ani to irin su suka yi wannan bayani muni muke karantawa wannan bayani da ake karantawa saboda lamarin mu ya kai inda ya kai zamanin mu muna cikin wani irin rayuwa na fitina muna cikin wani irin rayuwa na tashin hankali dole ne mu karanta mu fassara dole ne mu yi ba don son mu ba kawai saboda nauyi ya zo kan mu amma akwai malaman mu a gari manyan malaman mu suna nan a raye suna nan kuma suna jin mu suna ma kallon mu muna kuma zuwa muna ganin su suna ganawa da mu sukan ce eh lalle sun gani a sukan ce sun ji gyara ko sukan ce ba su gyara ko makamantan haka mun san suna nan to amma Allah ya dora mana wakilci koda suna nan koda ba su bane lalle tunda wakilci ya faɗo dole a karanta a fassara kaman sha'a fa yu'min wa man sha'a fa yakfur dole ne in mun ji mun yi aiki da shi mun yi daidai Allah subhanahu wataala ya taimake mu in ba mu yi aiki ba ya zama hujja akan mu Allah zai tambaye mu Allah ya kiyaye don haka wannan zamani da muke ciki wajibi ne karanta irin waɗannan bayanai a gaban jama'a domin a yi aiki Allah ya sa mu yi aiki yace afala ta ajiru yaqulu a wannan ƙarishin bayanin abuna as-siddi yake cewa yaqulu alai afalaita haqulati afalaita bi haqulati allazina itabu bi ardi dunya amma indi wai shin ko alaita bi haqulati allazina itabu bi ardi dunya amma indi aqalun yurdu'uhum amma hum fihi min as-safahi wat tabdhir yace wai shin ma'anan afala ta akilu shine wai shin afalaita li haula'i allazina itabu li haula'i allazina atabu bi ardi dunya wai waɗannan mutanen da suka zabi dan abun fadayin duniya din nan wai babu basu da akal hankali ne wanda suka zabi abun duniya akan abun da yake guri na inji Allah wai waɗannan basu da hankali ne wanda wannan hankalin zai iya jawo su ya kauda su daga wauta da suke ciki da kuma yawan almubazzaranci da suke cikin kasafin kansu, a yi almubazzaranci da kudin al'umma, wasu kuma su karba bayan Allah ya gadar musu da littafi, Allah ya gadar musu da ayoyin Al-Qur'ani, Allah ya gadar musu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani ya so bai san abin da suka sani ba ya bijiro musu da abin duniya, su yadda su karba su yi shiru. Wai waɗanda suke wannan abun bayan Allah ya yi alkawari da su kar su faɗi abun da ba gaskiya ba ga mutane, amma su kame baki su yi shiru, wai wannan ba su da hankalin da zai iya jawo su su kauce wa wannan wauta da suke ciki na karɓan abun duniya akan abun da yake gurin Allah, ba su da hankali. Wannan inji Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mufassirai suke fassara wannan ma'anar afala ta gino. Thumma asna ta'ala ala man tamazzaka bi kitabi, sannan sai Allah ya yi yabo ya jinjinawa wanda ya riko da littafinsa, allazi yaquluhu ila tibai rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda littafin Allah yake jagoranci gare shi, yake jansa, yake masa jagoranci zuwa ga bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam, kama huwa maktubun fihi, kamar yadda yake rubuce a cikin sa. Fa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yace,
wallazina يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين.
الله سبحانه وتعالى في جن جناوة waɗanda suke riƙe alƙur'ani suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wallazina yumassikuna bil kitab, waɗanda suke riƙo da littafi alƙur'ani, ai itasamu bihi, suka yi riƙo da alƙur'ani, waqtadaw bi awamirihi, suka yi koyi da duk abin da alƙur'ani yayi umarni, wa taraku zawajirahu, suka nisanci duk abin da alƙur'ani yayi tsawa yace kar ayi, wa aqamus salata, suka tsaye da sallah. Allah ce inna la nubiyu ajra al muslimin, lalle mu ba za mu tozartar da aikin ko ladan al muslimin masu kyautata aiki domin Allah ba. Abinda muka faɗa baya cewa alqale ana nufin alqale masu cin hanci, waɗanda ba sa hukunci da gaskiya, suna hukunci yadda suka ga dama don kawai sun karbi cin hanci, da kuma masu sauran dukkan masu rike mukami su ɗebi dukiyar sarakawa duk sun shiga cikin wannan. Dukan mu gaba ɗaya wanda duk ya zamanto yana ƙidiyantuwa da wannan ɗariya ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma daina wannan aiki. Karɓan cin hanci a duk wata irin harka, ko da ma ba alƙali ba ne mutum, ko a aikin kowane irin aiki kake yi, karɓan cin hanci haramu ne. Ya shiga ƙarƙashin wannan bayanai da magabata suka yi, don haka lallai mu ji tsoron Allah, wannan ya shafe mu gaba ɗaya, musamman mun faɗa cewa muna magana ne, muna karanta wannan abu don irin rayuwar da muke ciki a yau. Rayuwar mu cin hanci ya yi katutu, cin hanci ya zama abun sha'awa, cin hanci ya zama abun ado. In dai mutum zai karɓi cin hanci ya zamanto mai ɗumbin kuɗi, ya sayi motoci, ya gina gidaje, ya mallaki kaza, ya zama da shi za a yi, to shikenan alhamdulillah shi a ganin ta. Wannan shi ne abin da muke ciki a yau. Yanzu nan mutum zai rike mukami, jiya za ka yi mamaki shi ne mai kwanciya a guri kaza, ba shi da kaza, ba shi da kaza, amma daga karɓan mukami albashinsa nawa ne, nawa ya karɓa? A wasu kuɗi a ɗaya karɓa kawai, da aka tona, aka taru da shi, aka handamo, aka raba, shi kenan sai zama mai kuɗi, ya fi kowa kuɗi da kuɗin talakawa, duk sun shiga, duk an shiga ciki. Wajibi ne mu gyara. In ba haka ba, yadda muka taru a nan muka karanta littafin Allah, muka fassara da bayanin wanda sama da shekara dubu suka yi wannan fassarar, a yau ake karantawa, to lalle in ba mu yi aiki ba ya zama hujja akan mu Allah ya yi. Wajibi ne kowa ya kudura niyyar cewa a karan kansa zai gyara, ba zai yi irin wannan aiki ba, ba zai karɓi cin hanci ba, duk mukamin da Allah ya kai shi, duk matakin da ya taka ba zai ci hanci ba, duk abin da ya samu ba zai saba wa Allah ba, sai abin da ya gagari mutum, dukan mu masu sabo ne. Kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, dukan mu muna iya kuskure, amma da gangan ka je ka rinka karban cin hanci, albashinka bai kai ya tsaya ma abun hawa ba, amma da ka rungumo abin da ka rungumo, ko mutum ya rungumo abin da ya rungumo, ba abun hawa ba, dumbin ababen hawa yake da shi, dumbin kaza yake da shi, da Allah zai hore ma ta hanyar halal, wannan ba laifi bane. In sha'awar ka abun hawa goma ya halatta gare ka, in dai da dukiyar halal ne, amma in da dukiyar haramun ne, wallahi haramun ne, ko da rabin abun hawa ne. don ka wajibi ne mu ji tsoron Allah ba kawai buri shine mu ringa zuwa muna taruwa a ce an zo tafsiri an zo ramadana an zo tafsiri to dama dalilin shigowa ramadana din Allah shine la'allakum tattaqun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan fassara ta magabata wanda sun fi shekara 2000 da yinta domin cikin su akwai sahabbai wanda sama da shekara 2000 rayuwar su ta wuce sama da shekara 2400 wasu shekara 2300 da wani abu suka bar duniya to waɗannan ba don Ramadan Allah ya kawo mu mun yi irin wannan haduwan ba ko tikin wani ba zai taba jin wannan bayani ba to amma tunda Allah ya kawo mu yau kaji ya zama hujja akan ka in ba kai aiki da shi ba saboda kai ka kawo kanka kuma kai kaji mu ma Allah ne ya sa mu dole sai mun zo mun karanta ga ko masu yadawa suna kaiwa TV ne suna kaiwa radio ne ana yadawa ko ina duk wanda yake a ko ina yake wallahi wajibi ne ya aiki da abin da Allah ya faɗa in mutum bai aiki ba da mu da muka fada da wanda suka karanta aka fassara da adadin ma da ya karanta da mu da muka fada da ku da kuke nan dukan mu gaba daya wannan al'amari da muka yi yana nan Allah subhanahu wataala ya san mun yi malaiku sun san mun yi sun sheda abun da yake gare mu shine aiki da shi in mun yi aiki da shi mun kira gaban Allah in ba mu yi aiki ba wallahi ba mu kira ba Allah ya kiyaye to da haka mun karanta mun ji duk wanda abun ya dai masa yaji ya gani shikenan ya zama hujja gare shi in yayi aiki da shi fa ni alhamdu duk wanda yake yin wani aiki wanda aka ambata din ya daina in kana da wani matsayi wanda ya baka damar cin hanci ka sauka in baka sauka matsayi ba ka daina cin hanci ka ci gaba da wannan matsayi din amma banda cin hanci banda diban dukiyar talakawa banda diban dukiyar haram in ma shagon ka kake sana'a amma akwai cin hanci ka aje ka daina duka wannan wa'azi ne gare mu gaba daya ba bayanin wani bane a karantawa aka yi bayanin magabata ne dukan suna karkashin kasa rahimahullahu ta'ala Allah ya gafarta musu wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace na'am
wa rahmatullahi wa barakatuh
bayin Allah da suka turo su bukatan bayin Allah su sayar su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatun mu waɗanda baban su ba shi ya masa katutu da kuma fama da karewan tattalin arziki muna fatan Allah ya ba shi ikon biya Allah subhanahu wata'ala ya hore masa biya wanda suke neman aiki Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da aiki mai albarka wanda ya sha neman admission bai samu ba yanzu ma yana ci gaba da nema muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi nasara Allah ya sa ya samu wanda ta shiga cikin kari oba abu da muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ta samu daman gyarawa kuma Allah ya sa gaba kar ta sake samu duk waɗanda suke da irin wannan matsala Allah subhanahu wataala ya ba su nasara samu karatu su ya miƙe kar su samu kari oba a gaba ko kuma samu matsala a cikin karance-karance da suke yi kowa a cikin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana zunuban mu Allah ya tabbatar da mu bisa shari'a duk abin da yake na haramun ne Allah ya nesanta mu da shi duk wata dukiya Allah subhanahu wataala in dai ta haramun ce Allah ya nesanta mu daga ita duk wanda yake wani aiki yaji an karanta an ambata yana cikin aikatawa Allah ya bashi ikon tuba duka mun gaba daya Allah ya bamu ikon tuba duk abin da muke yi na kurakure wanda muke karantawa Allah subhanahu wataala ya bamu ikon jarawa Allah ya bamu ikon tuba kuma Allah ya kafi tuban mu Allah kuma ya kare mu daga fadawa cikin zulubi nan gaba dukkan iyayen mu da kakannin mu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu kurakuren su Allah ya yafe musu zunuban su Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus wadanda suke raye iyaye Allah subhanahu wataala ya kara musu karfin gwiwa Allah ya yanta wuyayen mu da wuyayen su a cikin wannan wata mai albarka niyoyin mu na kware cikin duk abin da muka sa a gaba duk abu na alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya taimake mu a kansa duk abin da zai zama fitina a rayuwar mu Allah ya mana maganin sa Allah ya isar mana daga sharrin makiya ko masu gaba da mu wanda muka sani ko ba mu sani ba da masu gaba da addinin musulunci Allah ya isar mana daga gaban su Allah ya ba wa addinin musulunci kariya ya ba mu kariya ya daukaka addinin musulunci Allah ya ba wa shugabannin mu ikon yin adalci Allah ya taimake mu ya taimake su duk abin da za su iya zama na fare a rayuwar mu ga addinin mu da al'umma Allah ya taimake su akai marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya wannan makarantar wannan jami'a da muke ciki Allah ya saukar da albarka a cikin ta daliban mu da suke karatu ɗan uwan mu musulmai da suke karatu anan Allah subhanahu wataala ya taimake su cikin karance-karancen da suke yi da ma dukkan sauran al'umma baki da Allah ya taimake su Allah ya mana taimako Allah ya sanya albarka a rayuwar daliban mu da ɗan uwan mu a cikin wannan jami'a duk abin da za su yi na fitina ko abin da zai zo musu na jarrabawa ko na fitina a harkar karatun su Allah ya kawar da shi abin da zai zo musu na nasara da ci gaba Allah ya ba su wadanda suka gama suna jiran samun aiki Allah ya sanya albarka ya kuma ba su aiki mai albarka Allah subhanahu wataala ya kusato da su cikin ayyukan da zai zama ya taimake su a rayuwar su da kuma addinin su da kuma taimakon al'umma baki daya shugabannin jami'a din Allah ya ba su karfin gwiwa akan aiki na gari kuma bai daga kan bai cancala har na kasa da shi har wanda suke kasan kasa gaba daya da mu irin kananan ma'aikata duka Allah ya yi mu albarka a cikin rayuwar mu Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya taimake su baki daya wajen gudanar da abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سوران يوم مسلم أدوك سوران جامعي باكيدا الله باسك يكون غدانا تأبوك وانت دي زمان الخير على يورس ودل يور الأمة باكيدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم اصلح لنا اهلنا وذرياتنا واجعله قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم انا نعيذهم بك وذرياتهم من الشيطان الرجيم انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اصلح لنا ذرياتنا وذريات ذرياتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا وذريات ذرياتنا الى ما شئت يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك خيرهم وخير ما جبلتهم عليه يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ونعوذ بك من اي شر منهم واي شر جبلته عليه يا ذا الجلال والاكرام انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت يا من لا يوجد شيء في الارض ولا في السماء اللهم انا نجعلك في نفور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك